بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
بركة مدهاتواتك وأن مصلاتي نال الحاج عمر مطلب wadda kenan makera a cikin garin Funtuwa a jihar Katsina, mahadu a yammacin Litini 6 ga watan Ramadan ta shekara 1447, wadda wannan ya daidai da 23 ko 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 miladiya. Kafin mu ci gaba da tafsiri, za mu rage tambayoyin da ke hannunmu. Tambaya ta farko kan waɗanda muka yi ishara a kansu a cikin karatu, cewa akwai mutane 7 a lokacin da Allah Ta'ala ya kusantar da rana dab da kawunan mutane. To, su za a sanya su a cikin inuwar Allah ranar da ba wata inuwa sai tasa. To, shi ne ya rubuto takarda yana roƙon a ambaci waɗannan mutane 7 waɗanda su ba za su sha rana ba a rangoba alƙiyama. Abu Huraira, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi, cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa akwai mutane 7 waɗanda Ubangiji Ta'ala zai sanya su a cikin inuwarsa ranan da ba wata inuwa sai ta Allah. Ranar da mutane suka tsaya gaban Ubangijin talikai. Mutum na farko shi ne Imamu na Adil, wato dukkan wanda ya jagoranci mutane kuma ya yi adalci. Duk wani wanda za a ba shi dama ta shugabanci, sai ya ƙoƙari ya kamanta adalci cikin shugabancin shi, bai yi zalunci ba. Ya ƙare shugabancinsa cikin hali na adalci ba zalunci ba. To, wannan shi ne mutum na farko. Sai shabun na sha'afi ibadatillah, matashin da ya taso ga ƙuriciya ga samartaka, amma ƙuriciyar ba ta ɗibe shi kan saɓon Allah ba, ba ta ɗibe shi izuwa ga saɓa ma mahaliccinsa ba. Ya yi amfani da ƙuriciyarsa wajen biyayya ga Allah da annabinsa. A haka ya girma, a haka ya taso, har ya tsufa a haka. Sai kuma na uku shi ne mutumin da in ya keɓe ya tuna Allah, ya tuna girman Allah, ya tuna ikonsa. Shi ne rajulun, wato mutumin da, wato rajulun zakaran laka haliyan fafazat aina, rajulun zakaran laka haliyan fafazat aina. Mutumin da ya tuna Allah shi kadai, ya tuna girmansa, ya tuna aljanna, ya tuna wuta, ya tuna tsayuwarsa gaban Ubangijinsa. Haka ɗin har sai da ya kai ga ya sa shi kuka, in ya tuna zunubansa, ya tuna ayyukansa, sai ya fashe da kuka. Sai na kudu, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mutumin da kullun zuciyarsa tana tambare da masallaci, yakan ji daɗi in ya tsinci kanshi a masallaci. In ya ga ba shi da wani abin yi, sai ya je masallaci ya zikirin Allah ko ya karanta Alƙur'ani mai girma. Yana son zaman masallaci. Wannan shi ne na kudu. Na biyar, rajulani tahaba fillah, mutum biyu waɗanda suke son junansu don Allah, sun ƙulla ƙawance ne don Allah, sun ƙulla abokantaka ne don Allah, saboda kowanne ya lura kowa yana ƙarfafan kowa kan bin Allah. sannan na shida shine rajulun da at-umra'atun zatu mansabin wa jama'at, mutumin da wata mace wata mata mai kuɗi kuma kyakkyawa mai matsayi sai ta gayyace shi don ta zane da shi, amma ya ki yadda ya amsa kiranta ya ce da ita yana jin tsoron Allah ba zai yi zane ba, da abinda za ta bashi na kuɗi ga shi tana da matsayi tana da kyau, amma duk da haka dai ya kyamace ta don kai ya saba wa ubangijinsa. To cikon na ƙarshe shine mutumin da rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, mutumin da ya bada sadaka kuma ya ɓoye sadakarsa, hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqa yaminuhu, har ya zanto hannunsa ta hagu ko hannunsa na hagu bai ma san abin da hannunsa na dama ya bada ba. Wannan kinaya ce dai akan mutumin da zai yi sadaka don Allah ba don wasu su gani su faɗa ba. To waɗannan su ne mutane bakwai waɗanda in ana shan rana a rango ba alkiyama su ba sa ciki, Allah zai sanya su a cikin inuwa. Mun gane wani malami ya mayar da haka ɗin cikin baiti ya ce saba'atun yudillukumul ilahu bidillihi yawmal qiyamati wal hawa mutafarraqu adulun wa shabun nasha'a fi ta'atin wa mu'allaqun bil masjidil muta'allaqu wa mujibalun fil ilahi tawadada wa alal huda lil haqqi la yatafarraqu wa rajulun da'atkul jimalu li fitnatin wa aba wa qala inni li rabbi attaqi wa mutasaddiqun akhfa lil yamini ata'ahu hatta shimala bima ata'ata takhaffaqu wa baqa khaliyan zakiran li ilahihi fa dumu'uhu min khashyatin tatadaffaqu. Wato ya sa waɗannan gaba ɗaya guda bakwai ɗin nan da aka faɗa a cikin hadisi sai ya rera baiti ya sa su. In ka haddace baitin to ka haddace su kenan gaba ɗaya, in gane ko. To sai tambaya ta biyu da za mu amsa, wani ne ɗan uwansa ya tsinci kai cikin wani hali na tsuntsayi ya bige wani yana tuka mota, sai ya bige wani mutum musulmi ya kashe shi kisa na kuskure ko ya kashe shi kisa ta kuskure. To yana shirye-shiryen zai yi kafara, to amma shi ma bai da lafiya sakamakon azzan din shi ma ya ji rauni sosai ya samu rashin lafiya. To sai ya jira ya warke tukuna sannan sai ya fara kafara. To sanda ya warke ya samu lafiyan da zai iya yin kafarar kuma sai ya zama bai wuce sauran sati biyu zuwa uku a shiga Ramadana ba, sai ya ga ko ya fara dole zai yanke kuma ya shiga watan Ramadana. Ya ga bari ya jinkirta bayan ya yi azumin Ramadana in ya so sai ya dawo ya azumin kafara, mun gane ko. To sai kuma dab da azumi ana gobe za a fara azumi sai ƙara yin wani azan din a ƙarshe, wannan azan din ya sanadiyar rayuwarsa ya rasu. To shine ɗan uwansa suke tambaya ya za su yi da kafaran can da ake bin shi, mun gane ko. So wato asalin kafara jama'an musulmi dai wajibi ne. Allah ta'ala ce wa ma kana li nafsin ko wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan
illa khata'a.
Na'am.
Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا.
نعم.
وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
wannan aya ita ce asali cikin diya, kuma ayar ta kasa wato ita ce asali cikin kafara ma da diya. Ka'ida dai a musulunci duk wanda ya kashe wani da gangan sai a kashe shi, amma in kisa na kuskure ne, to Allah ya tsora ma wanda ya kisan kuskuren abu biyu. Abu na farko zai yi kafara, kafara nan an kasa ta biyu, asali zai yanta baiwa ce, baiwa a lokacin bayi, baiwa aka ce ya yanta, sai in bai samu ba sannan aka ce kafara ta hanyar azumi. To amma yanzu a duniya ba wata baiwa wacce ta cika sharaɗi na ka'ida a musulunci, bayi sun ƙare da daɗewa. To haka wajibi ne sai a tsallako zaɓi na biyu, shine yin azumi na wata biyu a jere. Mun gane ko? Yin azumi na wata biyu a jere shine zaɓi na biyu a lokacin da ba a samu zaɓin farko ba na ƴanta baiwa, kuma za a yi shi ne a jere kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa. Amma inda rashin lafiya zai gilma, mutum ya fara kafara sai ciwo, sai ya haƙura, in ya warke sai ya dasa. Ha kuma da zai fara kafara sai watan Ramadana ya kama, to sai ya dakatar da kafaran ya fara Ramadan, in ya gama sai ya dasa da kafara din. Mun gane ko? So abu na biyu kuma da aka ɗora masa bayan kafara, wacce a yanzu a zamanin nan ba mu da zaɓi, kawai abin da ya rage mana na kafara shine yin azumi, domin ƴanta bayi babu bayi yanzu a duniya. So abu na biyu da aka ɗora masa shine diyya. Diyya kuma tana kan shi wanda ya ci kisan kuskure shi da ‘yan uwansa, so aka ɗorawa diyya ɗin shi da danginsa a'ila. So wannan bawan Allah wadda wannan tsautsayi ya afku da shi, ya yi kisan kai kisa na kuskure, zai yi kafara kuma bai da lafiya. Ya warke ciwo kuma ga azumin watan Ramadan, ya jinkirta ya azumin watan Ramadan kuma shi ma ya ƙara azan ya rasu. To malamai suna da maganganu guda biyu. Malaman fiqh, in kun samu littafin Al-Majmu'u Sharhul Muqaddam na Al-Imam An-Nawawi, ya kasa maganganun guda biyu. Na farko sune malaman da suka ce in har ya samu daman da zai iya yin kafaran sai bai jinkirta, yace sai wani lokaci zai fara, suka ce to dole danginsa su biya masa wannan azumin kafara. Mun gane ko? Wasu kuma suka ce ko da ya samu lokacin da zai yi kafara bai yi ba, yana ya jinkirta sai lokaci kaza, kafin lokaci kazan ya rasu, to wannan al'amarin shi na wajen Allah, sai a nima masa gafaran Allah, amma ba za ku rama masa ba. Hujjar da waɗancan suke kafawa na cewa za ku rama masa shine man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyu, suka ce to ai wannan hadisin yana magana ne kan azumin alwashi, azumin bakance. Da haka zancen da ya fi inganci mutumin da ya rasu bai yi azumin kafarar da ya hau kansa ba sakamakon kisan kuskure, ko da ya yi jinkiri da gangan bai fara azumin da wuri ba har ya rasu, to ƴan uwanshi ba za su rama masa ba, kawai gafaran Allah za a neman masa, al'amarinsa na wajen Allah. Mun gane ko? Amma dukkan malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa in ya kashe wani kisa na kuskure kan ya fara kafara sai ya rasu ba tare da sakaci ba, ma'ana ya kashe wani yau gobe jibi shi ma sai ya rasu, kaga bai ma samu daman lokacin da zai fara ne kafaran ba. To wannan ijma'an duk malamai sun yi ijma'i akan cewa ba komi, kuma ana sa ran Allah ya yafe masa wannan kafaran. To amma abin da ya rage ita ce diyya, wanda galibi ko mutanen mu ba sa magana akan ta. Duk wanda ya kashe wani kisan kuskure, to bayan kafara kuma za a biya diyya, za a biya iyalan wanda aka rasa, za a biya su diyya. Mun gane ko? Sai dai in sun yafe. To diyyan nan kuma mutuwan shi wanda ya kisan ba zai ɗauke diyyar ba, shi direban da ya taka wani da kuskure ya rasu, to ba zai ɗauke diyyar ba. Da haka danginsa ‘yan uwa wajibi ne su haɗu su yi kuɗi-kuɗi a biya dangin wanda aka yi masa kisa diyar dan uwansu da aka kashe musu. Ana biyan diya ne a kisa na kuskure. Mun gane ko? Wasu malamai kaman Sheikh Malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta masa yana kallon ma abin da yafi mutane su rage ko ma su daina yafe diya din domin yawan yafiyan diyar da ba a biyan diya gaba daya to da aka kashe masa dan uwa da kuskure sai ce ya yafe to ina kallon wannan yana cin karo da manufan shari'a domin wasu suna ganganci suna gaggawaita ganganci ganganin cewa ai ko ka kashe wani ma ba wani abu da za a dora maka mun ga ne ko Allah ta'ala ya datar da mu wata bakira da nake so in dan ƙara fashin baki akan ta akwai kisan da direbobi za su yi ma'ana akwai lokacin da zaka bige wani amma ba laifin ka bane direba laifin shi wanda ka taka ne an gane kana tafiya akan hanyanka ba overspeed kake yi kana mugun gudu ba ba ka zo overtaking ne ba kai kana kan ka'ida akan hanyarka cikin tafiya ta al'ada ba kai aune ba kawai kaga ya faɗo maka yanzan to ba yadda zaka iya ka bige shi sai ya rasu to nan wurin ba za ka biya diya ba kuma za ka yi kafara ba domin ba kai kashe shi ba mun gane ko kana tafiya akan hanyarka ba mugun gudu kake ba ba overtaking ka dai ba kai kana tafiya akan tsari kawai sai dai ka ji mutum ya afko maka to a wannan lokacin in kai ne ka mutu to ga shi ya kace kake da kuskure mun gane ko amma in har ya rasu kai kana nan da rai kuma ya fado maka ne to ba za ka kafara ba kuma ba za ka biya diya ba za dai ka je jana'iza ka yi ta'ziya mun gane ko haka fatawar Muhammad Salih bin al-Usaymin akan haka yake gino Allah ya gafarta masa da sauran manyan malamai Allah ta'ala ya datar da mu to ina ga da wa alaikum assalamu warahmatullah na'am to eh shine ya faɗo maka kai kuma garin ka kauce masa sai ka je ka faɗi a ƙarshe ka rasu to kaga wannan shikenan kai rasuwa ne ba wani wanda yake da alhakinka ma'ana shi wancan ba shine ya maka ba kai ne da kanka zo ka wadda motar ka rasu mun gane da ka kashe kanka kisa na kuskure ke ba kisa na kankance balle a ce ka tantance kubar Allah Allah ta'ala ya datar da mu to jama'a ka bai dauka da alaran ma ya karanta in ba kuma manta ba a jiya muna magana ne dangane da kira da Ubangiji madaukakin sarki yayi ga dukkan waɗanda suka yi imani imanin nan kuma ba mu al'umman musulmi mu kadai ba hatta yahudawa da basu shiga musulunci ba hatta yahudawan da sun shiga musulunci amma basu rike musuluncin gaba ɗaya ba da mu al'umman musulmi da muke cikin musulunci amma muna masa rukun sakainin kashi ba ma rike shi da karfi gaba ɗayansa muna ruko da wani bangare muna barin wani bangare dukkan mu Ubangiji ta'ala yake ranye mu yace in za mu musulunci mu yi gaba ɗaya su kuma yahudawan da suka yi imani da annabawan baya amma ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su ma ana kiransu su yi imani da shi mun gane ko mu kuma da muka riga muka yi imani ana kiran mu da mu kwaikwaye shi mu rike shari'a sa gaba ɗaya kar mu dauki wani bangare mu kyale wani bangare to ga wannan kiran farko da Allah ta'ala ya fara mana ke kira ta biyu Allah ta'ala ya ce kar mu bi matakai ko hanyoyi ko tactics na shedan mu kokari mu kauce ma hanyoyin shedan kar mu yadda shedan ya jabu mu saba masa shine wala tattabi'u khutuwati shaytan to waɗannan abubuwa guda biyu na farko umarni ne Allah ya yi cewa a rungumi addininsa gaba ɗaya na biyu hani ne Allah ya yi kar a yarda abu na shaitan kar a jakata tasa a sabawa Allah to amma ganin mutane da yawa abinda Allah ta'ala ya sa su yi ba sa yi abinda Allah ya hana su ba sa hannuwa sai ubangiji ta'ala ya ce da su sai ubangiji ta'ala ya kira ni mutane yace to wai su mutane da suke kauce ma umarni na suke afka ma abinda na hana su me suke jira shin ba za su bi umarni na ba ba za su gudun ma hanyoyin shedan ba suna jira har sai sun mutu an tashi alkiyama sannan a lokacin za su ruki a dawo da su duniya domin su cika umarni na su nisanci hanina mun gane ko kaga wannan ita ce matashiyar zancen waye a jiya ayon da ma karanta a baya in ba ku manta ba to ga wasu maganganu kuma in ce ga fassara mai muhimmanci ga bayanai karkashin waɗannan ayoyi da babban malami al-Imam Sa'di a cikin tafsirinsa Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan na babban malami a Sheikh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Al-Sa'di Allah madaukakin sarki ya gafarta masa yace wa hada wato lokacin da Allah yace hal yanzuruna illa ayyati yakum Allah fi dhulalin min al-ghabab shine sai yace wa hada fihi min al-wa'id ash-shadid wa at-tahdid ma tanhalu lahul qulub wannan aya da Allah ma ya karanta ta a farkon karatu cewa mutane ba za su ba Allah ba suna jiran sai mutuwa ta zo musu mutane ba za su gudun ma sharrin shedan ba yana dana masa tarko suna takawa da gangan mutane ba za su nisanci hanyoyin shedan ba suna jira sai ran da mutuwar su ta zo har aka zo matakin yin hisabi a lokacin ne za su farga su ga eh ya cancanta su ba Allah eh ya cancanta su gudun ma hanyoyin shedan to wannan tsawar da Allah ta'ala yayi a cikin wannan ayar shine wannan babban malami al-Imam Sa'di yace wa hadha fihi min al-wa'id ash-shadid kunga cikin wannan ayar akwai ban tsoro mai tsanani wa tahdidi akwai tsoratarwa ma tanhalu lakul qulub wadda tsoron da ya dace Allah ta'ala ya firgita bayin sa ne ya tsorata su ya nuna masa kubini tun yau tun yanzu da kuke da dama kafin ranar alkiyama lokacin da damar za ta fukuce muku mun gane ko to irin wannan kuwa razanaswa daga ubangijinmu ya kamata ya girgiza zukatan bayi yaqulu ta'ala Allah yana cewa hal yantadiru sa'una fil fasadi yanzu wanda suke yin aiki suke zurfafawa cikin farna suna jira ne almuttabi'una liqutuwati shaytan masu bin hanyoyin shaytan annabiduna li amri Allah masu watsi da umarnin Allah suna jira ne ba za su yadda su bi umarnin Allah ba illa yawmil jaza sai an kai ga ranar sakamako bil a'mal lokacin da za a saka yawa bayi da ayyukan su alladhi kad khushiya min al ahwali wa shada'id in an tsinci kai a halaye na wahala da tsanani wal fada'i aka tsinci kai a halaye na furkici ma yuqallikilu qulub adh-dhalimin halin da zai girgiza zukatan azzalimai wa yashqu bihi al jaza'u as-sayyi'u 'ala al mufsidin a ranar da za a tabbatar da mummunan sakamako ga mabarnata masu laifi mujrimai wa zalika anna allaha ta'ala yatwi as-samawati wal ard domin ko a rango ba alkiyama Allah zai nade sammai zai nade kasai gaba daya za a nade kasa za a nade duwatsu za a nade sammai gaba daya wa tansurul kawakib hatta taurari dukkan su gaba daya za a tattara su wuri daya wa takawwaru shamsu wal qamar za a gisar da za a kisfar da rana da wata za a tafiyar da hasjansu watan dunar mala'ikatul kiram a rango ba alkiyama za a saukar za a zo da mala'iku masu girma waɗannan mala'ikun fatukhita bil khalaiq za su kewaye halittu gaba daya za su kewaye mu mutane da aljannu mu sahunmu ne a tsakiya sai sahun aljannu zai kewaye mu sannan sai sahun mala'iku za su kewaye aljannu wasu mala'ikun za su ƙara kewaye su wasu mala'ikun za su kewaye su har sai an samu sahu bakwai na mala'iku kewaye da sahu biyu na mutane da aljanna Allah ya tsare mu
amin
wa yanzulul bari to a lokacin nan sai Allah ta'ala ya sauko fi dhulalin min al-kamam sai ya sauko cikin inuwan girgije me zai sa Allah ya sauko li yafsila baina ibadihi bil qada bil qada ila adal Allah ta'ala zai zo ne domin yayi hukunci tsakanin bayinsa hukunci na adalci ba zai zalunci kowa komai ba a lokacin fatuza al-mawadin za a ida sikeli ma'auni ma'aunin aiki wato ma'aunin auna ayyukan bayi watan shiru dawawin a lokacin za a baje files din kowa duk abin da zaka yi an rubuta wa rusuluna ladaihim yaktubun duk akwai mala'iku masu rubuta abin da muke faɗa da abin da muke aikatawa to kowa za a bude file din sa a lokacin وتبيض وجوه اهل السعاده فساقون متانن كركي باين الله نغر ما سا اديني a lokacin fusakun su zake haske وتسود وجوه اهل الشقاوه اما ان wuta mutanen banza su kuma fuskar su yadda kasan an bada musu bala zake baki yawma tasud wujuh yawma tabyad wujuh
yawma tabyad wujuh وتسود وجوه
الله yace a wannan ranan wasu fusaku za su yi haske wadansu fusaku kuma za su yi baki su yi duhu fusakun mutanen kirki za su yi haske fusakun mutanen banza cikin maza ko mata za su yi duhu Allah madaukakin sarki ya tsare wa yumayyizu ahli alkhair min ahli ash-sharr a ranan za a tantance tsakanin mutanen kirki da suka ba Allah da mutanen banza da basu ba Allah ba wa kullun yujaza bi amali a rango ba alkiyama kowa za a saka ya masa da aikin sa in aikin alkhairi kai za ka ga alkhairi in aikin sharri kai kuma za ka ga sharri mun gane ko fa kunalika ya azzu zalimu ala yadihi to anan ne duk wani azzalimi wanda ya zalunci Allah ya zalunci annabin Allah ya zalunci addinin musulunci ya zalunci kansa a ranan zai ce ziyatan sa mun gane ko ranan za ka ga cizan yatsa wanda alama ce ta takeici azzalimi zai ci yatsan sa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa mun gane ko idza alima haqiqata ma huwa alayhi azzalimi zai ci yatsa ne in ya san haqiqanin al'amarin sa an baki littafin sa a hannun hagu alaman cewa zai zama dan hagu zai tafi wuta to a lokacin zai yi takeici zai ci yatsa mun gane ko yauma ya'dhu adh-dhalimu
yauma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
يوم يعض الظالم على يديه رانا الظالم ذات جهنة ينص ذات تكيش ذات داناشنا ذات ندامة ذات ريغريتر ina yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadihi yaqulu zaka jima adh-dhalimi mujrimi fasiki mutumin banza ba adamu da sallah ba ba adamu da addini ba sai sharhuliya zaka jima yana ya wailata ya kaicuna yana takeici ittakhadtu ma ar-rasuli sabila zai rika cewa ina ma da ya tsaya kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama mutumin kirki bawan Allah ustazu mai kama kai mai addini a ran gobe alkiyama zai rika nadama ittakhadtu ma ar-rasul sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan qalila za ga ina takeici yana ina ma da a ce bai dauki wani a matsayin abokin shi ba galibi abokai su suke hallaka abokai shi yasa anil mar'i la tas'al wasal an qarini ko show me your friend I will tell you who you are in ka nuna man abokin ka sai in fada maka kai waye domin ai akwai influencing aboki na iya yana iya convincing aboki kan wani aiki na sharri yasa kakkai aboki sai da mutumin kirki النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكن صحيح البخاري يتي لا تسافر إلا مؤمنا كرك يدع كي أبو كنتك أقوك وانتا سيد متومن كيرك ثم أبو كيزي إيا هلا كاكا كاكا يدع أبو كيزي تيزيهاتا ينا نداما يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكري وانا أبو كيناوا يا هلا كاني يا فتردني دقبن حنيان الله بعد إذ جاءني بايوكو غا هنير اللان تازوما بلو بلو ولي وزي أنونا من أما صلى الله عليه وسلم أما أبوتي نابناشي ناكوهي شاي شاي أبوتي نابناشي ناكوهي ساكا ساكي كركا لدى كيكا أبو كيدا متانم بانزا من غانيكو إيا يا أقولا ديارا كاللوروا نيني أبو كيندنكا لمن أدو البليد إلى الجليد سريعته yaro ɗaya na banza sai bata abokai goma na kirki duk sai bata su sai ga abokin kirki kwara ɗaya yana da wahala ya convincing yaron banza saboda shi yaron banza shi dan na taya shi to shi yasa sai ka tsare ka rika lura su wane ne abokan ƴaƴanka Allah ta'ala ya tsare mu to da Allah ta'ala alarma a maimaita ma da fadin Allah ta'ala hal yanzuruna illa
يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
نعم وتؤنور أقوى لطيفة علمية أقدية كوت مسألة أقيدة wanda bai dace mu ce babin bayani akan ta ba da Allah ta'ala ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah shin sufa su kancan wanda ba ta bin Allah sai shedan suke bi me suke jira suna jiran sai ran da Allah ya zo to lafazin illa an ya'tiyahumullah lab al-ityanu da aka danganta ga Allah ko da Allah ya danganta wa kansa an gane ko to aqida ta sunnati wal jawaa suna tabbatarwa Allah duk abin da ya tabbatarwa kansa ba tare da sun siffanta haka din ba kuma ba tare da sun yi watsi da abin da Allah ta'ala ya danganta ga kansa ba ahlus sunnati wal jamaa suna danganta wa Allah duk abin da annabin sa ya danganta masa ba tare da sun yi watsi da ma'anar abin da Allah ya danganta maka ma'aikin Allah ya dangantawa Allah ba ba tare da kuma sun siffanta haka din ba in aka ce Allah ya daidaita akan al'arshi kina Allah ya dangantawa kansa al-istiwa daidaito sai ce to Allah ya daidaita akan al'arshi sai a ce to kamar wani irin daidaito sai ce ba mu sani ba domin da zarar suka siffanta daidaita to sun zanto al-mushabbiha an gane in kuma suka fassara al-istiwa da yace ar-rahmanu ala al-arshi istawa sai suka bashi wani fassara banda istiwa in banda daidaita suka dauko wani fassara na daban suka bashi kamar sai ar-rahmanu ila wato ar-rahmanu ala al-arshi istawa sai sai ai ar-rahmanu istawla ala al-arshi su fassara istawa da istawla to sun yi watsi da hakikanin ma'anar nassar sun zama mu'tila kenan mun gane ko sun zama mu'tila sun zama mu'tila to ahlus sunnati wal jamaa su ba mu'tila bane wanda ba sa ida nafsi a yanda yazo sannan su ba mushabbiha bane masu kamanta Allah da wadansu halitta mun gane ko aqida ta ahlus sunnati wal jamaa to amma al-imam at-tabari saboda adalci ta magana ta adalci ta ilimi ya kawo maganganun bangarori guda uku da na ahlus sunna da kuma maganganun al-mu'attila da su al-mushabbiha da an gane a gurguje bayan ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah sai al-imam at-tabari a cikin wannan tafsiri nasa sai ya ce fa qala ba'dhum wasu malamai sun ce anan gurin zai kawo maganar ahlus sunnati wal jamaa لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه سبحانه وتعالى با وتا صفة ذاك غانو انا ان با صفة ده الله تعالى يصفن تكنشي ده اتبا من المجيء كما يدى الله ينون زيسو تند ياتي وجاء ربك والملك صفا صفا أشياء الله يصفا تكنسى نصفا كم المجيء نزوع تسيك فسرا انك تي ودكة الأرض دكا دكا وجاء ربك تسيك كبتر والله دع المجيء زوع تند ياتي وجاء ربك يكتي أبنجد كزيسو in wani ya tambaye ka ce wani irin zuwa irin yanda nima nukan je wani wuri sai ka ce a a Allah ya fi karfin haka muna da yakinin zuwan Allah bai yi iri ɗaya da zuwan kowace irin halitta ba saboda ka'idar laysa kamithlihi shay'un an gane amma ba za mu ki fassara waja'a mu ce ya zo ba galibi cikin bid'a cikin almu'attila in ka ce wace sai ce waja'a rabbuka sai su fassara ce waja'a amru rabbika lafazin amru din nan ba baya cikin alqur'ani to amma sai su kago sai su kara saboda wai su ba sa san su danganta wa Allah almaje an gane to sai su watsi da zahirin nassa to ahlus sunna ba sa haka suna tabbatarwa Allah abinda ya tabbatarwa kan shi na zuwa amma zuwan yayi kama da zuwan wata halitta ahlus sunna sai su ce a a bai yi kama ba in aka ce to ku sukwanta mana zuwa sai ce a'a ba mu san irin zuwan ba sai ce zuwa irin zuwan da ya dace da shi an gane zuwan da ya dace da shi sai su shiru kawai saboda da zarar sun sukwanta nan kuma sun zama me mushabbiha almushabbiha dan Allah mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya datar da wal itiyan kaga anan Allah ya sukwanta kanki da zuwa wan nuzul haka sauka ma Allah yakan siffanta kanshi da sauka ko annabin sai siffanta shi a ce yanzu rabbuna tabaaraka wa ta'ala kamar da yake cikin muwatta malik ubangijin mu yana sauka mai girma da daukaka duk ƙarshen dare sai ce ina mai roƙo mai wata buƙata ya tambaye ni in biya masa buƙatarsa ina mai wata damuwa ya roƙe ni in kare shi in yaye masa damuwarsa ma'aikin Allah ya ce wannan sako wanda Allah yake wa zalika fi kulli lailatin kowane dare yana yi to sai wasu cikin ɗan bid'a sai suka ce to ƙarshen wani daren domin ƙarshen daren Najeriya ba shine ƙarshen daren Saudiya ba ƙarshen daren Saudiya ba shine ƙarshen daren China ba to kowace ƙasa yana mata irin nata saukan ne kun gane ɗan bid'a ko shine babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tafsiri ne muke in bai ta haka ba kun ga ga littafin shi nan sharhu hadithun nuzul sharhu hadithun nuzul na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah duk dalibin ilimi ne mu wannan littafin ku je ku cimma tun karni na bakwai tun karni na bakwai yau kuma muna kusan karni na goma sha biyar kusan shekara nawa kenan a'a muna karni na sha biyar a yanzu to shi tun karni na bakwai ya rasu an gane tun karni na bakwai kaga misali alal aqalla ana neman karni takwas kusan shekara 800 suka wuce baya to amma ka je ka cimma yadda yake warware sirrin agogo wannan agogo da ake daurawa ka je ka cimma yadda Ibn Taymiyyah ke bayanin sa anan da yadda ya raddi ga kungiyoyin bid'a masu kore ma Allah abinda ya tabbatar wa kansa masu kore ma annabi Allah abinda manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar masa an gane saukan Allah ya ta bamban da saukan dan adam abinda ya kawo wannan tambaya ta ka ta bid'a cewa Allah yana sakowa a kowane dare sai ka ce wai to a ƙarshen daren wata kasar to wannan tambayar bid'a ce saboda kai ka kamanta saukan Allah da saukan halitta ne shi saukan halitta shine in ya sako anan to ba shi a can an gane to da kokwalwar ka ta kai ka zuwa ga kadufurin bid'a shi yasa sai kai irin wannan tambayar amma an ce Allah na sakowa ƙarshen kowane dare to ahlus sunna sai su ce eh da gaske Allah yana sakowa da ta dace da shi subhanahu wa ta'ala ban mu san irin sakkowan ba amma muna da yakini sakkowan ta sha bamban da sakkowan dukkan wata abin halitta saboda shi Allah laysa kamithlihi shay'un amma in kana son ne ka sha karatu sosai da sosai kai dalibin ilimi ka je ka nemi wannan littafin dalibin ilimi dan uwana sharhu hadithin nuzul na al-imam ibn taymiya malam abdul barri ma mai littafin mai littafin malam abdul barri mai littafin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal athar shi ma yana da littafin sharhu hadithin nuzul risala karama haka bata kai bai kai wannan ba mun gane ko Allah ta'ala da ta dabu sai ce wa ghayru ja'idin takallufu la qawli fi dhalika li ahadin illa bi khabarin min Allah jalla jalalu bi halatta ba Allah ya faɗi kaza ya dangantawa kansa yace yana da hannu ko yace yana zuwa waje a rabbuka mun gane ko hal yanzuruna illa ay ya'tiyahum Allah ya tabbatar wa kansa da kalman al-itiyan to bi halatta ga wani ba yayi mummunan tawili ya murda fasaran sa sai in ya samu aya al-Qur'ani aw min rasulin mursalin ko kuma yana da hadisi ingantacce daga annabin da aka aiko sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gane ko amma al-qawlu fi sifatil lahi wa asma'ihi fa ghayru ja'idin li ahadin min jihati al-istikrad illa bima dhakarna amma ka je kana tawilin wani nassi kana kautar da shi daga ma'anarsa wannan bai halasta ba sai in kana da dalili daga Allah ko annabin Allah to haka magana ta farko kenan wadda al-Imam Tabari ya amfata wacce ita ce aqida ta al-sunnati wal jamaa kuma akan ta al-Imam Tabari yake ita rinjayar amma saboda adalci na karatu sai yace wa qala akhuna amma kuma akwai wasu malaman da suka ce ityanuhu azza wa jalla nadiru ma yuqraku min maji'il ja'i min mawdi'in ila mawdi'in wa intiqalihi min makanin ila makanin kaji al-mushabbiha suka ce ai in Allah yace zai zo waje a rabbuka kawai sai ka kaddara zai zo irin zuwan da dan adam ko zuwan da wata halitta take yi yanda ta zo daga can zuwa can daga can zuwa can to ga wannan ai tasbihi ne an kamanta Allah da wani abu kenan wannan aqida ce ta suwa al-mushabbiha ahlu sunnati wal jamaa sam ba al mushabbiha bane su da Allah mun gano wannan da kyau to sai kawo ra'ayi na uku yace wa qala akharuna wasu malaman kuma suka ce da Allah yace illa ayyatiyakum Allah ya'ni bihi abin nabi hal yanzuruna illa ayyatiyakum amrul lahi sai suka saka lafazin amrul lahi shi Allah bai ce hal yanzuruna illa ayyatiyakum amrul lahi ba kawai ya ce kallon zuruna illa an yi a ce ya humurwahu to sun su suka tsakanin hum da allahu sai suka sa amur an gane to haka wannan al-mu'attila kenan sun suke da irin wannan aqida ina fatan mun gane amma ahlus sunnati wal jama'a sam ba akan wannan aqida suke ba ina fatan mun gane alhamdulillah al-imam at-tabari sai ya rinjayar da wannan zancen na farko wanda kuma shine aqida ta al-sunnati wal jamaa aqidan nan ta mai risala wanda zaka ji Abu Zaid al-Qayrawani a muqaddimar risalar shi ita ce ya tabbatar aqida ta al-sunnati wal jamaa to ga wannan babban malami al-Imam Sa'di babban malamin aqida ne shi kam ya dauki lokaci yayin bayani filla kan wannan matashiya ga abin da yake in karanto mana a gurguje sai yace wa hadhihi al-aya kun ga wannan ayar na fadin Allah ta'ala hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu sai ce to ita wannan ayar wa ma ashbahuha da ita da makamantanta irin su waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa da ire-iren su mun gane ko sai ce dalilun limaskabi ahlus sunnati wal jamaa wannan aya inda al-imam sa'di a cikin tafsirus sa'di yace dalili ne ga aqidar ahlus sunnati wal jamaa المثبتين للصفات الاختياريه wanda suke tabbatarwa Allah sifatul ikhtiyariya na fada mana a ilimin aqida akwai abin da ake kira wato as-sifat az-zatiyya akwai kuma as-sifat al-ikhtiyariya ko kuma kace as-sifatul fi'liya duk daya ne malama aqida sukan ce as-sifatul fi'liya ko kuma as-sifatul ikhtiyariya mun gane in an ce as-sifatul zatiyya sune sufofin da Allah ya tabbatar wa kansa a cikin Al-Qur'ani ko annabin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatarwa Allah a cikin hadisi amma sufofi na dindindin ba san da za su rabu da Allah kamar rayuwa Allah rayayye ne akwai san da za a ce ba rayayye ne ba to ashe sifar rayuwa sifa ce ta dindindin ga Allah wanda ya tabbatarwa kansa annabin sa ya tabbatar masa dan Allah mun fahimci wannan da kyau haka sifa ta misali sifa ta ilimi akwai san da za a ce Allah ba mai ilimi ne ba kakkinan kaga ta zama as-sifat az-zatiya sifa ta dindindin ga Allah ina fatan mun gane da kyau sifa ta dindindin ga Allah to kuma akwai as-sifatul ikhtiyariya ko kace as-sifatul fi'liya sune sifar da Allah ta'ala yakan siffantu da su wani lokaci misali kaman zuwa din kaga ai ba ko lokaci ne Allah ke halin zuwan ba mun gane kamar sifar sauka da yake yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kaga ba ko lokaci ne ka siffatu da wannan ba to ake kira as-sifatul fi'liya ko kace as-sifatul ikhtiyariya mun gane ko duka su biyun ko as-sifatul zatiya ko as-sifatul ikhtiyariya gabaki dayan su kuma akan samu as-sifatul manqula da kuma as-sifatul ma'qula as-sifatul manqula sune sufofin da aka rawaito hadisai akan su ko ayoyi akan su cewa tabbas sifar Allah ce to sannan sai sifar da al-Qur'ani ya tabbata hadisai ma wato hankali ma ya tabbatar kamar ilimi a hankalta ma an tabbatar da cewa Allah na da ilimi ina fatan mun gane ɗaliban ilimi ku samu littafin al-fatwa al-hamawiyyatul kubra al-fatwa al-hamawiyyatul kubra na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kun ganshi nan babban littafi ne kun ganshi akan aqida kaiwa mutuka ne al-fatwa al-hamawiyyatul kubra domin sanin irin waɗannan matsaloli ilimi ne mai zaman kansa da ya kamata ka nemi malaman aqida su karantar da kai aqida ta Ahlus-Sunnati wal Jama'a dan Allah mun fahimci wannan da kyau to jama'an musulmi babban malami al-Imam Sa'di yayi bayanai na ilimi wanda bai dace a ce mu tsallake wannan gabar ba mu karanto bayanansa ba amma gashi an ce ma lokaci yayi ko mota ce ka taka burki lokaci ne sai ka bani ko da sai a ce tsora minti kaza a lokaci yayi kawai ka abin nan a rika faɗa lokaci kaza ne sai a rika cin burki a hankali har a je Boston ka ba ta yi wasa a lokaci yayi kawai ka ban abin nan ba yawwa Allah ta'ala ya taimake mu to tunda an nuna mana lokaci sai mu dakata a nan amma Allah ta'ala ya kai mu gobe wanda yake da ma wannan tafsirin taysirul karim ar-rahman fi tafsiri kalam al-mannan na al-imam sa'di to sai zo da wannan littafin domin za mu yi shi bayanai ne kan aqidar musulunci karkashin wancan aya da al-rama ya karanta mana gabar hal yanzuruna illa ay ya'tiyakum Allah to lafazin ya'tiyakum Allah da to akwai matsala ta aqida wacce bai dace a wuce ba a ambaci aqida ta Ahlus-Sunnati wal Jama'a yadda take ba domin in ka je gaban Allah ba aqida sunan ka so ne Allah aqida malam shine komi da yanzu wani zai rubuta maka a samu wani mawadaci ko kuma wani zai maka kyauta sai ya rubuta maka na 1 sai ya sa 0 in ya sa 1 sai ya kwama sai ya sa 0 ya kwama sai ƙara 0 sai ya sa first stop in ka je da shi wajen kashiya a banki nawa zai baka na 1 million ɗaya to da za a cire ziran ƙarshe an gane sai a dawo da kwama ɗin bayan ɗayan ziran nawa zai baka kun ga za a baka 100,000 ko in ka ƙara cire zero ma sai za a ƙara baka wani abu ne ko yaya to amma ka ƙaddara ga zero guda 6 ɗin a rubuce amma babu wan ɗin farko sai aka cire wan ɗin farko aka bar tarin zero kawai aka baka check na tarin zero in ka kaiwa kashiya nawa zai baka na to wallahi aqida ita ce wannan zero ɗin farko bai wuce sallah ba azumi zakka duk ayyukan da zaka yi tarin zero kake rubuta in Allah ya sa aka rabe su da 1 or 2 an gane ko wani number to sai su zama kuɗi amma kana cire wannan wandin farko din to Allah wala ba komai ba in ka je lahira da sallah da azumi da zakka da bunkuwa da bunku ba ba akida to ka je banci da tarin zero ba wa tsage na ba ka wani abu to shi yasa duk abin da ya shafi akida ba sakaci da shi ne ake yi an gane ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ana ya kamata mu dakata in Allah ya hada kusa kuma zuwa gobe kare da muka fada kafin mu tsaya ana ci gaba da tattara gudunmuwan marayu kamar yadda dai muke kira don Allah a ci gaba da taimakawa a jiya kun san mun kwana da 32,470 so a yau kuma a karatunmu da muka yi na safe tafsirin asubahi muka samu 5,650 yanzu kuma da yamman nan muka samu 11,865 in ka hada total din kudin zuwa yanzu marayu na da 44,355 so muna fatan yan uwa su gaba da taimakawa saboda Allah a taimaka sosai a samu a sa 10,000, 20,000 in Allah ya baka da yawa ka sa da yawa sai karo maka da yawa mun gane ko kakkai ma Allah koro alladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bayna zalika kawa ba ba da gudunmuwa saboda Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya kara mu rayuwar mu albarka wannan gari na funtuwa Allah ta'ala ya sa masa albarka duk manyan garin nan Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci sarkin Makka muna addu'a ta musamman Allah ta'ala ya masa jagoranci bawan Allah da ya gina wannan masallaci karce ce ba ma masallaci kadai ba har ya hada da gidan baki da shaguna ma gaban masallacin Alhaji Umar Mutsallim ya Allah ta'ala ka kara masa arziki ka kara masa lafiya ka shirya zuriyarsa ka yafe kurakuransa ka dora shi akan duk abin da yake daidai da tauci gaba da taimakon addini ka saka masa da alheri kan wannan gagarumin aiki da duk masu taimakon addini a wannan gari Allah ka taimaka musu amin duk masu taimakon addini masu taimakon program irin wannan da tafsiri da makamantansu Allah ka saka masa da alheri Allah ka taimake su yan kasuwa cikin mu Allah ta'ala ka sa albarka a kasuwancin su masu aikin gwamnati cikin mu nan Allah ta'ala ka sa albarka a aikin gwamnatin su Allah ka raba wannan gari da duk fitintunun zamani na kidnapping da sauran abubuwa na insecurity Allah ka zaunar da mu lafiya karfa asirin mu duniya da lahira masan aure cikin samari Allah ka ba su masu albarka Allah ka shirya mana ƴaƴan da ka ba mu ka gafartawa dukkan iyayen mu malamai da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe musu Allah ta'ala ka rahmta musu kai musu rahama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid walhamdulillahi rabbil alamin